أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، bayan haka ƴan uwa ne nesa da na kusa, muna yi muku gaisuwa irin ta musulunci. Ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Muna yi wa Allah godiya mai kowa mai komi wanda ya ƙara sada mu a wannan rana. Kamar yadda aka saba, kuna saurare daga wannan gidan radio mai albarka, murya al'umma, wanda kuke sauraren wannan barnamij na ilimi da fahimta. To a yau ma muna tare da Sheikh Abdul Malik Khamis hafizahullah. Insha Allah za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba. Idan ba a manta ba, malam yayi bayani game da al-maqasid ash-shar'iyya. To a yau malam zashi bayani game da abin da ya shahi alaka ta maqasid ash-shar'iyya da qawl as-sahabi. Malam fali tafaddal.
Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، yan uwa muna muku gaisuwa ta addinin musulunci. Ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda muka sani cewa ana gabatar da darasi a nan gidan radiyon al'umma da ke birnin Kwandi daga karfe 5 saura minti 10 sai zuwa karfe 6 saura minti 10, ai hutu na minti 10 a dauka kuma daga 6 zuwa 7. To a yau muna tare da ɗaya daga cikin yan uwa, Malam Sanusi. Insha Allahu ta'ala za mu ci gaba da wannan maudu'i da muka dauko, wanda muka fara tare da Malam Aliyu, kuma insha Allahu za mu ci gaba da Malam Sunusi in Allah ya so. To insha Allahu ta'ala a yau za mu tattauna a sauran gabobin da suka yi muna saura. Mas'ala ta farko shine wato qawlus sahabi wal maqasid. Abu na farko za mu tattauna akan me ake nufi da shi sahabi. Mas'ala ce mai muhimmanci. Sahabi shine suke cewa man laqiya annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik wa in takhallala dhalika ridda. Wato wanda ya hadu da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To anan kenan wanda duk bai hadu da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba, ko da sun yi zamani guda ba a sanya shi daga cikin sahabbai. Sannan mu'minan bihi, wanda yayi imani da shi, kuma koda ya hadu da shi sai yayi imani da shi, don akwai kafirin da sun hadu tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, irin su Abu Jahal, irin su Abu Lahab, duka ba su yi imani ba. Sannan kuma wa mata ala dhalik, ya mutu akan haka, ma'ana bai yi ridda ba, ya mutu akan kafirci. Wa in takhallala dhalika ridda, koda ya taba yin ridda, domin waɗansu suna iya su yi ridda su dawo, sai kaji an ce wato hasuna islamuhu, wato tana yiwa kafiri ne yan musulunta kuma musuluncin shi ya dore, ko ku tana yiwa musulmi ne wanda yake yayi ridda, sannan kuma wato hasuna islamuhu, musuluncin shi ya inganta. Wannan shine ake kira sahabi. To abu na gaba sai maganar sahabbai shine aqsam qawlus sahabi. Maganar sahabbai malamai suna karkasa ta kaso daban-daban. Wasu malamai sun tafi cewa maganar sahabi shine tana da hukunci guda biyu. Akwai qawlus sahabi mimma la majal lir ra'yi fihi, abinda ra'ayi bai iya shiga cikin sa. To wannan in ya inganta shi sanadin wannan riwaya, za a dauke shi a matsayin wato hadisi, domin an gano cewa daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai karbo shi, ko yace an umurce mu da kaza, ko an hane mu da kaza. Kaga shi bai da izinin ya shar'anta, amma an san wanda zai umurta su ko ya hane su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi kuma wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha, shi kuma baya furuci akan sirransa sai in wahayi akai masa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To akwai abin da kuma sahabi yayi bayani akan sa, amma ana ganin cewa ra'ayin sa ne kina abin da ra'ayi yake da mashiga a ciki. to Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo ra'ayi na uku cewa abinda sahabi yazo da shi qabla maqtali Uthman kafin akashi Uthman wanda yake nuna cewa a wannan lokaci babu sabani tsakanin sahabbai to waɗannan sune aqsamuna aqwal as-sahabi to bayan wannan sai hujjatu qawlu as-sahabi menene hujjar fadar sahabi idan ya fadi magana malamai suke cewa idan sahabi ya fadi magana abinda ra'ayi ba zai shiga ciki ba to shikenan wannan ya zama to matsayin hujja domin yana matsayin hadisi ko nassi to amma idan ya zama to ijtihadi yayi to ijtihadin sa za a dauke shi matsayin ijtihadi amma su suna da bambanci da sauran mutane saboda su sun rayu tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sun san ra'ayuka daban-daban sun san asbabun nuzul suna da waɗansu abubuwa da suka keɓanta da sauran mutane shi yasa magana su tana da wani i'tibar wato wani matsayi a shari'a wanda ba duk magana take da shi ba ga imanin su gashi Allah kuma ya tsarkake su Allah ya ce ya yadda da su laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubai'unaka tahta ash-shajara ga su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari walladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum Allah ya yadda da su kuma ya ce ya musu tattalin aljanna wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha sannan kuma ya nuna cewa a hatta da waɗanda ba sabiquna al-awwaluna ba za su shiga ciki a cikin wato suratu al-hadid yake cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu kaga ba zai zamanto dai ba waɗanda suka ciyar suka yi imani kafin fathu makka da waɗanda bayan fathu makka suka ciyar suka yi yaki suka yi imani sai amma Allah ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna Allah ce dukkan su an yi musu alƙawarin aljanna to kaga wanda ana da tabbacin imanin sa ana da tabbacin Allah ya yadda da shi to kaga ra'ayin sa zai zamanto ya bambanta da waɗansu kuma suna cikin lokacin da larabci bai gurbata ba ma'ana tun lokacin da larabci mutane da dama musulmai ba su shiga cikin musulunci ba har ya samu matsala da waɗanda dalilin da suka sa aka kafa ilimi na nahwu don gane larabci ingantacce da wanda ba ingantacce ba idan Allah ya bamu iko mun zo akan bayani akan abin da ya shafi wato mas'ala ta wato larabci ta nahwu insha Allah za mu yi bayanin waɗannan to kaga dai ra'ayin su yana da wato muhimmanci to sai mas'ala wadda take wato ta ƙarshe game da maganar shi sahabi alaƙarta da maqasidu shari'a wato idan muka duba fahimtar mu idan muka gina ta sabani akan abinda sahabbai suke akan shi wato za a samu matsala shi yasa daga cikin maqasidu shar'iyya waɗannan mutane ne gwaraza misallai abin koyi ne a cikin al'umma duk wanda kake ganin yana kyamar su zaka ga addinin sa ya samu matsala domin su suka rubuta alqur'ani su suka rawaito sunna mutumin da yace bai yadda da su ba to kaga an samu matsala kuma ana gane kyawun mutum ne da waɗanda yake koyi da su turawa suke ci suke cewa dimwa kici sui JTD QTA ma'ana ka bani labari ko ka gaya min wanda kake koyi da shi nan sui sai le verbe suivre ba le verbe être ba domin shi ma le verbe être ana cewa je suis shi yasa ma cikin karin magana suke cewa ɗaya daga cikin masu jin faransanci wani bai far jin faransanci wato sai wani ya taka wani sai ya ce mini sai ya ce wani kare ne ya taka ni kiyo sai shi Allah wani ne karen nan sai ya ce je suis pas un chien mais je suis un chien to kaga ma'anar je suis un chien ni ba kare bane kuma ni kare ne idan mutum bai fahimta ba amma abin da yake nufi je suis pas un chien ni ba kare bane mais je suis un chien ina bin bayan kare na farko verbe être ne ga masu jin faransanci na biyu sai kuma verbe suivre ne yana nufin biya kenan to don haka ana gane addinin mutum ya kyautata ne da in yayi koyi da su to kaga wannan yana daga cikin manyan maqasid waɗannan Allah bai sa su ba suka zamanto magoya bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai dan su zamanto zarata a cikin ayyuka na addini abinda kuma suka yi kuskure ko kuma ijtihadi ne suka yi kuskure wannan kuma za a ajiye musu shi a matsayin su na ɗan adam wallahu ta'ala a'lam na'am na'am
مسألة ثانية. مسألة تبي المقاصد في قول أهل المدينة.
نعم. أبندي كده علاقة دا أقوال أهل المدينة إجماع أهل المدينة. أنا كده نص إجماع أهل المدينة. وند كما مالكية سوسو كيف تجد شيء دود ديكي أنا ما مسألة وتوفهمتا جرج وفهمتا. دومي أبندي أكيد نهيد إجماع أهل المدينة مالما يسوك يشي وا وتوشيني العمل الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون مما لا مجال للرأي فيه abinda sahabbai da kuma tabi'ai suka yi ijma'i akan sa, kuma abinda ra'ayi bai iya shiga cikin sa. To wannan ana i'tibarin shi a shari'a, sabanin da suke cewa Imam Malik yana ganin cewa za a yi aiki da amalu ahlul Madina wato kai tsaye, a'a idan ya zamanto abu ne wanda an yi ijma'in sa, wato kuma babu saba abu ne wanda ra'ayi bai shiga ciki, amma in abin da ra'ayi ke shiga ciki to su ma malikiya ba su ce ana aiki da shi ba mutlaqan. Ina fata an fahimta, don saboda wannan mas'ala ce wanda yake tana da kaifi, zaka ga wadansu dalibai suna abin nan. To idan ya zamanto abin da ra'ayi bai shiga ne, to malamai suna ganin ana iya aiki da shi, domin sahabbai ba za su yi ittifaki ba na Madina akan wani abu wanda yake na kuskure. An gane ko? To sannan kuma shi wannan abin menene alaƙar sa da maqasidus shari'a? Idan muka duba ita Madina nan ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rayu, sannan kuma sahabban nan muna da tabbacin kasancewar su mutane nagari. To idan dai ijtihadin da suka yi abu ne wanda ra'ayi, wato ijma'in da suka yi abu ne wanda ra'ayi ba zai iya shiga ciki ba, to wannan zai nuna cewa nassi ne, domin su kansu ba za su yi aiki da ra'ayin su ba. To idan kuma abin da ra'ayi ne zai iya shiga cikin sa, to wannan kuma ba za a iya cewa ai aiki da shi ba mutlaqan, sai an bincika, an gani, an tace dalilai wajen gabatar da su ko jinkirtar da su, don saboda a samu wato mafita a cikin shari'a. Ina fata an fahimta. Wannan shi dai ne abin da malamai suka yi magana. Kenan addinin nan ba wai don saboda ita garin Madina ba kawai muka dauke shi, ba dan kuma su saboda su sahabbai suna Larabawa bane, a'a saboda sun kasance sun rayu tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, musamman Madina, wuri ne wanda yake nan ne wuraren da hadisi ya fi shahara, kuma ba zai yiwu ba a ce sun yi ijma'i akan abin da suke ganin cewa babu wani dalili akan sa. To wannan kenan cikin maqasid kinsa, zai taimaka mu na gane tushen waɗansu abubuwa a kasancewar su a Madina ta Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idan suna da alaka da addini. Wannan kuma zai bamu cewa misalin waɗansu abubuwa da muke ganin ana aikatawa, wanda kuma mun tabbatar da sahabbai sun aikata su, to idan zamu yin koyi wajen tarjihi, misali ko da ma mu ce bamu yi aiki da su ba, mun samu an yi sabani, waɗansu sun ce kaza, waɗansu sun ce kaza, sai muka samu amalu ahlul Madina, an gane ko yana tare da ɗaya daga cikin ra'ayukan, to wannan yana daga cikin dalilan da za su sa a rinjayar da wannan ra'ayi akan wancan ra'ayin. Wallahu ta'ala a'lam. Ina fata an fahimta. Na'am.
Sai abu na gaba shine alaka ta maqasid tare da wa'ansu kawan mabahir.
Na'am.
Kawan an-naskh.
Na'am.
Menene alakan su?
To in an ce al-maqasid ash-shar'iyya, nan duka muna nuna suna da fadi ne, ilimi ne mai fadi, domin mushkilar da ake fama da ita ilimi ne wanda da yawan mutane ba su yi zarfafa bincike a kansa ba, sai suna takaitar da shi akan waɗansu abubuwa. Tun jiya da muke bayani mun ɗauko alaƙa tarihin sa, alaƙa shi da Alƙur'ani, alaƙa shi da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaƙar sa da ijma'i, alaƙar sa da qiyasi, wato alaƙar sa da istihsan, alaƙar sa da saddu dhara'i, an gane ko alaƙar sa da istishab, da kuma alaƙar sa da maslahal mursala, alaƙar sa da asbabun nuzul, duka da yana da alaƙa da ababe da dama. To yanzu kuma anan yanzu zamu tashi akan ilmin maqasid shari'a, wato maqsad na shari'a a cikin wato waɗansu mabahis na ilmi usul al-fiqhi, an gane ko? To sai mu zo zuwa ga an-naskhu. An-naskhu yana shiga cikin ulumul qur'an, yana shiga cikin usulul tafsir, kuma yana shiga cikin usulul fiqhi, dan mu fahimci wannan da kyau, kawari ya sa tsammanin maimaitawa ne akai. Nan kuma muna bayani ne akan sa a cikin ilmul maqasid, menene amfanin sa. Mas'ala ta farko wato shine cewa me ake nufi da an-naskhu, shine tashin farko. An-naskhu malamai suna cewa abinda ake nufi da an-naskhu yana daukan ma'ana uku a larabci, duk da yake ma'ana biyu su ne suka fi shahara. Na farko shine wato abinda ake kira wato al-izala. Izala shine gusar da abu, an gane ko? Al-izala shine gusar da abu. Larabawa suna cewa nasakhati shamsu wato adh-dhilla, rana ta shafe inuwa, an gane ko? Ko mu ce ta gusar da ita. To kaga wannan ma'ana kuma ta zo a cikin suratul hajj, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idha tamanna alqa ash-shaytan fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan. Allah yake cewa bamu taba turawa ba min qablika gabanin ka min rasulin wato manzo wala nabiyyin ko annabi illa idha tamanna, sai dai wato a lokacin da yayi karatu nan, tamanna ba ana nufin guri ba, alqa ash-shaytan fi umniyatihi, sai shaydan ya jefa a cikin karatun da yake yi, duk da yake an kawo wata kissa wadda take ta ƙarya cewa shaydan ya ari harshen manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai mushrikai suka yi sujada a ƙarshen suratul najmi. Wannan kissa bata inganta ba. Sheikh Nasiruddin al-Albani ya littafi wato na ƙaryatar da risala yayi akan wannan, an gane ko? na ƙaryatar da wannan nasbul majaniq wato abin fi qissatil gharaniq ko li qissatil gharaniq sannan kuma Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti a cikin wato rihlatun ila baitillahi al-haram ya tattauna akan wannan mas'ala ya nuna bata inganta ba ta wato ta fuskar sanadinta da kuma ta fuskar ma'ana akwai dalilin da suke nuna cewa bata inganta ba domin bayyuwa shaydan a bashi iko wajen isar da sako ga annabiyan Allah subhanahu wa ta'ala to dan haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah kuma shi subhanahu wa ta'ala dan haka idan muka duba an-naskhu nan yazo mu anan shafiwa idan muka je ma'ana ta biyu ta an-naskhu malamai suna nufin suna nufin cewa wato at-taghyir canza abu wanda wannan ma'ana bata shahara ba a cikin yaren larabci duk da yake akwai ta ana cewa nasakhati ar-rihu athara al-bait wato iska ya canza alamomin gida an gane ko sannan ma'ana ta uku ta an-naskhu abinda malamai suke cewa tana nufin wato abin nan shine an-naqlu ciratar da wani abu ana cewa wato nasakhati wato an-nahlu al-asla al-asal wato mu ce kudan zuma ko zuma ta canza wato abin nan zumuwarta ko wannan zumuwarta ta canza mata wuri to kaga shi na nufin an-naqlu ciratar da abu ko abin da yake kama da an-naqlu shi yasa yazo a cikin suratu al-jafiya kafirai Allah zai yi bayani wato inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun mun kasance muna rubutawa to kaga aiki daban rubuta shi daban amma da yake kamar cirata ne tunda da aikin kada abin da aka rubuta sun zo dai sai malamai suke kiransa an-naqlu to wannan shine wato ma'anonin da an-naskhu shi ke dauka a cikin yaren larabci amma idan muka zo a cikin shari'a ta addinin musulunci an-naskhu abinda yake nufi sun kace wato al-khitabud dal ala irtifa'il hukm ash-shar'i wato al-khitabud dal ala irtifa'il hukm ath-thabiti bid-dalil al-mutaqaddim al-muta'akhir al-mutaqaddim ala wajhin lawlahu lakana thabitan ma atarakhihi anhu dani daga cikin ta'rifat abinda ake nufi da an-naskhu shine al-khitabu asamu bayani daga wajen Allah wato khitabu shari' domin wani ba zai iya magana ba face in ba da cikin alqur'ani ba ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan na alkhitab ana nufin na Allah ko na manzo addalu wanda yake nuna alartifa'il hukmi wato akan cire hukunci ko rage masa wato fadi as-sabiti bil hukmi almutaqaddim wato wanda an hukuncin ya tabbata ne da wani nassi na alqur'ani ko sunna wadda take ingantatta an gane ko nassin kuma ya zo bayani wato al-mutaqaddim nassin ya gabata sai wani ya zo bayansa ala wajihin ta fuskar da cewa laulahu in ba dan da wannan hukuncin ba wato lakana sabitan da hukuncin ya tabbata kenan in ba dan da wancan yazo yace an shafe ba da hukuncin tabbata yake sai suka ƙara wani sharadi suka ce ma atarahihi anhu ya zamanto kuma yayi jinkiri domin shi takhsisi zai zo kai tsaye ce banda kaza banda kaza misali ayat da ta zo ta masu qadhafi والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون سألتي إلا الذين واتوا والذين يرمون أزواجهم إلا الذين تابوا كاك إلا الذين تابوا أنتروا إن سكة توبا sannan kuma sai aka sake takhsisin sa banda mutumin da ya jefi matarsa da tayi zina kenan mutumin da ya jefi matar da tayi zina za a yi masa wato bulala 80 to sai malamai suke ce to illal ladina tabu su waɗanda suka tuba an yi sabani wato wajen tuban shin fasikuna ne ko zai koma ga dukan su gaba ɗaya almuhimmu dai an nuna cewa su waɗannan hukunci ya tabbata gare su na fasikanci sai anka ce illal ladina tabu to wannan ba a kiran sa naskhu sai a kira shi at-takhsis tunda sun zo haɗe lokaci ɗaya shi yasa ma atarahihi anhu ina fata an fahimta to wannan shine bayanin da malamai suka yi na ta'rifi na wato an-naskhu to abu na gaba sai akwai mas'alolin da malamai suka tattauna akan su akan an-naskhu na farko shine jawazun naskhi bila badalin shin shi an-naskhu za a iya cire hukunci ba a kawo wani ba malamai sun yi sabani akan wannan mas'ala waɗansu malamai sun ce ana yin an-naskhu amma ba a kawo badali ba waɗansu ma sun ce babu naskhu kwata-kwata ina fata an fahimci ni waɗanda suka ce babu naskhu akwai kafirai akwai yahudawa suke nuna cewa babu an-naskhu domin an-naskhu yaqtadi al-bada' al-bada'u kuma al-lugha fi al-lugha shine wato adh-dhuhur bada yabdu buduwan idha dhahara allati thumma badalahum min ba'di ma ra'aw al-ayat la yasjununahu hatta hin kenan ya bayyana gare su to amma a cikin istilahi ana rufin ar-ra'yul mutajaddid ra'ayi ya sabunta kaga wani abu can da ya zo daga baya a ce abin nan babu shi to wanda kuma cikin shi an ci wannan aqida ta al-bada'u akwai ta saboda tawilin ayoyi waɗanda suka tabbatar da sahabbai Allah ya musu tattalin aljanna Allah ya yarda da su sai aka kirkiro aqida ta al-bada saboda a nuna daga baya ra'ayin Allah ya canza wal iyazu billah to su kuma mushrikai da kafirai da yahudawa sun yi wannan ne saboda waɗansu aka hukunce da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da su dan saboda su yi suka izuwa gare su ina fata an fahimce ni to dan haka sai suna wannan amma idan muka dibi ayoyi sun tabbatar da akwai annasu domin Allah ya ce ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ba mu taba shafe hukuncin wata aya ba an gane ko ko muka shafe karatun aya da hukuncin ta ko muka shafe wato lafazi amma ba mu shafe hukunci ba ko muka shafe hukunci wato ba mu shafe lafazin ta ba to in na'ti bi khairin minha za mu zo da wanda ta fita alkhairi aw mithliha ko tamkarta to kaga wanda ya nuna ana shafewa a cikin suratu wato ar-ra'd Allah yake cewa yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu umul kitab Allah yana shafe abinda ya ga dama ya tabbatar da abinda ya ga dama to kaga kenan shafe wannan ta shafi wato abinda yake na ayoyi abinda malamai suka yi bayani da sauran abubuwa da Allah yake iya shafe ko yake da niyyar shafewa sannan abu na uku suna fada a cikin suratul nahli aya ta zo wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzil qalu inma anta muftar wa idza baddalna ayatan makana ayatin idan muka musanya aya ko muka zo da wata aya a madadin wata aya to kaga wannan ya nuna duka ana yin wato annasu to kaga wannan nasu sabitun bi shari'a sabitun fi shari'a ya tabbata wato a cikin shari'a ta addinin musulunci to sai malamai suke kawo wani abu shin ana yin naskhu bila badal ba tare da an kawo musanya ba wadansu malamai suka ce wannan ya taba afkuwa wadansu malamai suka ce ya halatta a hankali a shafi ba a kawo wani ba amma a shari'a bai kasance ba wadansu malamai suka ce a hankali ya tabbata a shari'a ya kasance ina ne suka bada misali suka ce a cikin suratul mujadala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم يا كو أنك كي إيماني إذا كنا صنعنا وادا منزوتو كباد صدقة سننك غانا دوشي دقا بايكم سي أكا شافي أكا تي أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم wato kuna jin sauna ko tsoro na ku gabatar da sadaka to fa idh lam taf'alu tunda ba ku aikata ba ko a wasu riwayoyi ana cewa Aliyu dai aiki da wannan wa taballahu alaikum Allah subhanahu wa ta'ala karbi tubanku kenan Allah ya shafe wannan hukunci to sai suka ce Allah ya shafe wannan kuma bai kawo wani hukunci ba kenan wannan ya nuna akwai annasu shi yasa ma ɗaya daga cikin malaman usulul fiqh na kasar Mauritania wanda yayi wato nashrul banud ala maraqis sa'ud alfiya ce cikin ilmul mustalah yake cewa wa yunsakhu al-akhaff bi-thiqal wa qad yaji'u ariyan min al-badal kina ana shafi al-akhaff mafi sauki bi-thiqal da abin da yake mai nauyi wanda zamu zo bayani akan sa wa qad yaji'u ari yaji'u ariyan min al-badal yana yiwa a zo da hukunci wanda ya zamanto ba tare da an ka masa madadin sa ba to amma waɗansu malamai sun tafi cewa bai yiwa a yi nashu ba tare da an zo da madadi ba sun kace saboda Allah ya ce ma nan sakh min ayatin ba mu taba shafe wata aya ba aw nunsiha ko ko muka wato mantar da kai ita na'ti bi khairin minha za mu zo da mafi alkhairin ta sai suka ce to kaga an ce matuka aka je aka shafe to sai an kawo madadi kenan wannan ya nuna akwai ash-shartu wal jawab kuma sharati da jawabi suna gaskatuwa ne idan aka hada su sai suka ce to wannan dole sai an kawo wato madadi wanda ash-shaykh al-allama al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti ya tafi akan wannan ra'ayi wato a cikin mudhakkaratun fi usul al-fiqh to idan muka duba kenan wannan wadansu malamai sun ce bai taba kowa ba a cikin wato shari'a dan haka suka ce to aka ce da su to da aka ce su daina bada sadaka to ai kun ba a kawo ni hukunci ba sai suka bada amsa cewa a'a yanzu an ba su dama in sun ga dama su bayar in sun ga dama su bari shi ko da abu yana wajibi yanzu an maida shi mubah kenan ya zamanto an saukaka musu kenan kaga wannan shine khairun duk da yake wadansu malamai sun ta cewa na'ti bi khairin minha za mu zo da hukunci ko sun tafi cewa na'ti bi khairin minha za mu zo da lafazi to amma zance mafi inganci aya tana bayani ne kan zancen hukunci wallahu ta'ala a'lam to idan muka duba sai mu duba mu gani cewa akwai abinda ake kira wato maslaha to masalih kin da muke tattaunawa akan su za mu kawo nau'i na nasakh waɗansu daga cikinsu sai mu kawo maslahar da ta sa aka yi haka, saboda naskhu yana daga cikin abin da almustashriqun da kafirai suke suka a cikin shari'a ta addinin musulunci. Misali na farko, naskhu wato al-athqal bil akhaffi, shine wato a shafe mafi nauyi da abin da yake mai sauki, wannan bai buƙatar wani abu domin dama mutane sauki suke buƙata. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wato suratul anfal da ya ce mutum ɗai zai tsaya gaban mutum goma na kafirai yaƙe su, daga baya sai ya ce zai koma daidai da mutum biyu kenan. Wato Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nabiyyu wato harridhil mu'minina 'alal qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200, in akwai mutum 20 daga cikin ku masu hakuri za su rinjayi mutum 200 kenan, kaga kowane mutum zai tsaya akan mutum goma. Daga baya sai Allah ya canza wannan hukunci ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa, yanzu Allah ya sauƙaƙa muku ya san akwai masu rauni daga cikin ku. Fa in yakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200, in an samu mutum 100 daga cikin ku za su rinjayi mutum 200 kenan, za su iya tsaya su yaƙe su. To kaga wannan yake nuna cewa da hukuncin da tsanani aka sauƙaƙa mishi. To alaka shi da maslaha ita ko shari'a ta gino ne akan sauƙaƙawa. Allah ce yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah yana son sauki gare ku baya son tsanani gare ku. Sai mas'ala ta biyu, maslaha wato naskhul akhaffi bil afqali, a shafe mai sauki sai a kawo wanda yake na da tsanani. To wannan kuma malamai suna buga misali da shi, shine cewa can azumi Allah subhanahu wataala ya bada akan ra'ayin wadansu malamai zabi, in kaga dama kai azumi, in kaga dama ka ciyar. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Idan muka dauki qira'a wa alal ladhina yutiqunahu, wadanda suke iya azumi busu yi ba, fidyatun ta'amu miskin, to za su ciyar da miskini kiran can da an ba su dama su ciyar ko kuma su yi azumi. Duk da yake akwai wata riwaya wadda wasu malamai suke karantawa wa allazina yatawaqunahu, wadanda ba sa iya yin azumi ko suke yin suna shan wahala, to a ra'ayin su babu wannan. To amma idan muka duba daga baya sai Allah ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum, duk wanda ya halarci wata nan ba an ka ce faman ra'a minkum ash-shahra ba, da haka ba a ce sai kowa ya ga wata ba, shahida an ka ci, wanda yana halarce an ce an ga wata to shikenan yana halarce a cikin watan Ramadan, ma'ana yana raye kenan, kuma idan yana da lafiya ba akan balaguro ke ba, bai da rashin lafiya ba mace bace mai haila. Fal yasum, sai an ka ce azumce shi kenan, yanzu babu zancen ba da fidya ga mutumin da yake yana da lafiya, bai da wani uzuri a shar'ance. To kaga wannan da an ba su dama su yi azumi ko su ciyar, yanzu kuma an nauyaya musu. To amma da yake azumi ibada ce tana ɗauke da fa'idodi masu yawa, kaga kenan maslahar da shari'a ta kalla, shi yasa Allah ya ce wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yin azumi shine mafi alkhairi gare ku. To kaga maslahar da shari'a ta kalla kenan, a ce a cikin annaskhu akwai maslaha wadda shari'a take kalla. Misali na biyu wanda malamai suke bayarwa akan wannan shine abin da ya shafi sha'anin zina. Farko Allah subhanahu wata'ala da yazo sai ya ce wallati ya'tina alfahishata min nisa'ikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna almaut aw yaj'ala Allahu lahunna sabila. Matan da suka zo da suka aikata alfasha daga cikin ku, to ku sa shaidu hudu daga cikin ku. Fa in shahidu, in sun shaida, fa amsikuhunna fil buyut, ma'ana ku rike su a cikin gida. Da an ka ce arba'atan minkum, nan ba ana nufin dole sai mutum hudu ba, a'a, ko da miji tare da mutum uku ne, dan saboda kan wani yayi mata mummunar fassara. Sai aka ce to in sun shaida, fa amsikuhunna fil buyut, ku rike su ku hana su hita, an gane ko a cikin gidaje, hatta ya tawaffahunna al-maut, sai mutuwa ta zo, aw yaj'ala Allahu lahunna sabila, koko sai Allah ya sanya musu hukunci. Wallazani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma, wadanda suka zo suka aikata zina fa'adhuhuma, ku cutar da su, ma'ana ku cutar da su ta fuskar baki, ko ayyara su, ku ce kai abin kumya ko car, ko kuma ba kai abin kwarai ba, ko kuma ka adake su da takalmi ko abin da ya kama da haka. Daga baya sai hukunci ya zo na shari'a, azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda, da mazinaciya mace da mazinaci namiji ayi musu bulala 100. To kaga riƙewa cikin gida ko bugu da takalmi bai kai yin bugu da bulala ba, an fahimta, to kidan kaga an tsananta wato uquba kina akan su. To sai malamai suka ce saboda zina tana haifar da banna mai yawa a cikin al'umma, tana bata al'umma, tana bata aure, tana bata soyayya, tana kawo gaba idan mutum ya zina da mata wani, yana wannan yana haddasa fitina tsakanin fami ko family ta shi wanda ya zina da mijin da kuma matar, matsaloli da dama tana sawa a ɗauki ɗa a kai shi a gidan da ba nashi ba, ma'ana ya zama to shege ne an haife shi, da sauran dai ɓannonin da take haifasuwa. To sai shari'a ta zo da maslaha ta ce a yi bulala 100 idan ba su taɓa yin aure ba, idan kuma sun taɓa yin aure za a jefe su, sannan kuma idan bai wace za a yi mata bulala 50 domin Allah ya ce fa idza ahsanna ko uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma ala almuhsanati min al'adab za a yi musu rabin azabar da ake yi ma wadancan sai Allah ya ce zalika liman khashiya al'anata minkum wato ana zancan za a yi mata bulala 50 to sai aka ce shi ma bawa za a yi masa bulala 50 ajiya muna zancan idan mutun yayi zina ya taba aure za a jefe shi ina kawo maganar malamai wadansu sun tafi cewa a'a za a jefe shi ne wadansu malamai sun ce za a yi masa bulala 100 da baiwa da bawa sabanin mu'tazila da suke ganin cewa wannan hukuncin ba shi bane to sai ni rajjaha magana ta waɗanda suke cewa za a jefe amma zance mafi inganci mazhab na ahli sunna wal jamaa shine za a yi musu bulala 100 dan haka wannan magana tuntuɓin baki ce kuskure ne wallahu ta'ala a'lam to kenan dalilin da yasa aka shafe hukunci aka kama mai tsanani saboda kare al'umma daga afkawa cikin wannan cuta dan ka a ce an shafe mai sauki an kawo mai tsanani ita ko shari'a a galibi ne take kallon saukakawa kuma sauki yana da alaka ne nisbi ne da abar al'umma ta lalace ƙara a tsananta mata saboda ta tsarkaka ina fata an fahimci ni to wannan yana daga cikin maslaha ta wato shigar maslaha a cikin wato an-nasakh sai abu na gaba abinda suke kira al-masalih fi nasakh al-musawi idan aka zo shari'a wani lokaci za ta shafe abu da wanda daidai da shi yanzu mun ba da misalai guda biyu to ya an kai abu iri ɗaya ne kuma a shafe wannan aka wannan to sai a ga to me amfanin shi ai a bar shi kinnan misalin da malamai suke bayarwa akan wannan dibin alqibla lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yana makka yana dibin ka'aba da ya dawo madina sai aka shafe aka maida hukuncin dibin masallacin baitul maqdis ko ba haka ba to kaga wannan duka dibin alqibla da gabas da yamma in ka diba duka babu ne bambanci daga baya kuma aka sake shafe hukuncin daga dibin baitul maqdis aka mayar da shi makka to kaga wannan an shafe hukunci to kaga juyar da fuska ba duk abu ɗaya ne babu wani bambanci gare shi wajen wahala ga dan adam to amma menene hukuncin irin wannan koko menene maslahar da tassa aka yi wannan to sai malamai suke cewa daga ciki shine Allah subhanahu wa ta'ala yana son ya jarrabi bayinsa ya ga wa zai bi shi wa zai wane ne ba zai bi shi ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma ja'alna alqiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai ba mu sanya alqiblar da kake akan ta ba sai dan mu san wane ne zai bi manzo nan mu sani ba ana nufin sani ba na jahilta a'a mu bayyana wane ne zai bi manzo dan nan ba ana nufin Allah zai ƙara sani ba dan daliban ilimi kasu zai su fassara wanda take wato mai hatsari cikin Qur'ani za ka ga wani abu an nuna Allah dan ya sani amma ana nufin ya bayyana thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini احصى لما لبثوا امدا فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين دب بكن سبا انا نوفين با الله زي قار سني دومي ا cikin سوره ال عمران الله يتي وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور الله ياي هكا don ya jarrabi abin da ke cikin zukatanku ya tace abin da ke cikin zukatanku sai Allah ce Allah masani na kenan ya nuna maka don ya bayyana yake rufi ba don ya ƙara ilimi ba ina fata an fahimce ni don haka irin waɗannan ayoyin yana da kyau ɗalibin ilimi yayi hattara wajen fassarar su to kenan daga ciki shi hukuncin ana nuna maka daga cikin hikmata wato an-nasu a nuna maka dalilin da yasa Allah ya aza hukunci kuma a nuna maka dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya shafe shi to wannan shine wato al-musawi wanda ya dace wato al-qibla da kallon al-qibla da al-qibla ba a ce wannan yafi wannan waya sai kuma abinda malamai suke kawowa shi an-nasxu ya abku ne a cikin abubuwa guda uku na farko a shafe hukunci da kuma rubutu hadisi ya tabbata na matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummul mu'minin aisha radiyallahu anhunna ajma'in wa anhum anis sahabati ajma'in suke cewa hadisi ne a cikin sahihi muslim take cewa kana fi ma unzila min alquran ashru rad'atin yuharrimna akwai abinda aka sabkar na cikin alqurani wato abinda ke haramtawa na shan nono yaro idan ya sha nono wata mata ta haramta gare shi da ƴaƴanta 10 ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات كنن عشر رضعات معلومات قوم لي أنسان سودة قبائي أكشا في سودة بير تتشي وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم منزع الله صلى الله عليه وآله وسلم يامتو وهن فيما يقرأ من القرآن سينا دكتير أبن دأتي كرن تاوا تو وانا سيما لما يسكتي تو أنشا في حكمتين أنشا في آير don hukuncin ta faɗi an shafe shi kuma ayar bamu ganta ba kina wannan an shafe wannan aya sabanin wadansu in shi'a da wadanda suke da mustashiqun masu mummunan tunani sai ce to ai an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ana karanta su cewa an karanta su wadansu daga cikin mutane bu san cewa an shafe su ba to kinan karanta su tunda an rubuta alqur'ani da ƙarshe an yi ittifaki akan sa wannan ya nuna wadannan ayoyin sahabbai sun san an shafe hukuncin su tana yiwa wani ne bai sani ba to nan an shafe hukunci an shafe karatu na biyu kuma naskhul hukm duna rasmi ana iya a shafe hukunci amma ba a shahe rubutu ba misalin aya wadda muka kawo ta zancen yaki da Allah ya ce in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 in akwai mutum 20 masu hakuri za su rinjaye mutum 200 kenan mutum guda ya tsaya a gaban mutum 10 sai Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'afa ko du'afa Allah ya san akwai masu rauni daga cikin ku Allah ya san akwai rauni tare da ku sai Allah ya saukaka muku to kaga waccan aya ta farko an shafe hukuncin ta amma kuma ana karanta ta to wani zai iya ce to me amfanin kuma karanta ta ko ba haka ba me amfanin ana karanta ta an bar karatun amma kuma an shafe hukuncin a'a saboda ka san tarihin yadda ake shafe ayoyi sannan kuma wannan aya karanta ta duk harafi guda kana da lada 10 kinan maslaha ta bayyana a cikin wannan sai abu na gaba daga cikin malamai suka ce ana naskhur rasmi wato duna al-hukmi an gane ko ana iya shafe ar-rasm wato rubutu amma duna al-hukm sai a bar hukunci suna kafa hujja kamar da aya da ta zo ta zina ash-shaykhu wash-shaykha idha zana ya farjumuhum al-batta nakalan bima jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim ash-shaykhu wash-shaykha mutun idan ya taba aure ko mace ta taba aure suka yi zina to a jefe su to wannan kaga an sha wannan hukunci yana nan tabbace a musulunci in ka diba cikin malit ta tafin da suka gabata irin su at-taura zaka ga akwai jefe waɗanda suka yi zina kenan ba wai cikin musulunci aka fara shi ba to amma ba a karanta ta wani zai iya to me amfanin a shafe karatun kuma a bar hukunci shi nashu dama Allah ya halicce mu don mu bauta masa kuma bauta tana tabbata ne yi ma Allah da'a dan haka idan hukunci Allah yadda ya ga dama zai yi ba wai yadda hankalinka ne yake son ai ba wanda bai yadda ba sai ya ce a to ya za a iya ce Allah ya wannan to kaga sai Allah subhanahu wataala yi daga cikin hikimar sa ya ga wane ne zai bi umurnin sa wane ne kuma zai bi turawa ko ya sa hankalin sa ya ce a'a wannan bai dace ba to wannan shine abin da ake tunani na an-naskhu wato nau'ukan sa waɗanda muka kawo kuma alakar naskhu da shi shine cewa babban maqasid yana nuna cewa Allah ya sanya wasu hukumce hukumce daga baya sai ya ga waɗannan hukumce hukumce yana da buƙatar ya saukaka ma bayan sa sai ya saukaka musu sannan kuma ba wai wani ra'ayi ne Allah ya canza ba a'a ya san cewa hukumcin amfanin shi ya ƙare sai ya kawo wani a wurin sa wanda ya dace da al'umma to kaga wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka hikiman ma shari'a ta musulunci hukumce hukumce an saukar da su sannu yadda al'umma za ta iya ɗauka su ta nan za mu iya fahimtar wato maqasid الشريعه مقصد الشريعه a cikin wato abin da ya shafi mas'alata an-naskhu wallahu ta'ala a'lam na'am
mallan sai ne kuta ta gaba asabakumullah maqasid manhuhin addini da ijtihadi na malamai
na'am
kenan ya zamu iya gamo ina abubuwan guda biyu kuma menene asalin ma wannan ijtihadi
na'am
mi zamu ce game da wannan ijtihadi dan mutane da yawa suna so su ji wannan saboda mas'ala ce wadda take da muhimmanci
na'am
musamman gare mu daliban ilimi da ma malamai
na'am malamai suna bayani akan mas'ala ta abin da ya shafi wato al-ijtihad mas'ala ta al-ijtihad kalima ce wadda an ƙara mata alif wa ta asalinta al-jahd ko al-juhd al-jahd shine al-mashaqqa shine wato mutun ya kai ya wahala an gane ko an kai inda mutun ya wahala shine al-mashaqqa ko abin da yake da wahala yake dauke da wahala ko yake tattare da wahala shine abin da malamai suke kira wato a cikin lugha al-jahd ko al-juhd daga nan aka samu mas'ala ta al-ijtihad daga nan aka samu mas'ala ta al-ijtihad daga nan aka samu mas'ala ta al-ijtihad yin ijtihadi idan muka duba shi al-ijtihadikin nan yana da mas'aloli daban-daban na farko mun kawo ma'anar shi a lugha abu na biyu wato ma'anar shi a cikin shari'a me ake nufi da al-ijtihad a cikin shari'a sai malamai suka ce abinda ake nufi da ijtihadi a cikin shari'a shine bazlul faqih wus'ahu malami na fiqhu wanda ya san fiqhu da ilmu usulul fiqh ya zuba kokarin sa ya tsaya ya nace tukuru an gane ko fin nazri bazlul faqih wus'ahu bin nazri fil adilla ya kallida lillaina shari'a daban-daban an gane ko bi an yahsul lahu dhann domin yana sun ya kai ga zato wanda yake yarin jaya shine ake nuna dhann arrajih an gane ko awil qat'u koko ya kai ga yankewa cewa 100% bi anna hukm Allah fil mas'alati kaza hukuncin Allah a cikin mas'ala shine kaza shine ake nuhi da ijtihadi to wannan ijtihadin nan dai ne daga cikin ababen da cikin shari'a an yarda da su sai dai akwai mas'alolin da suka shigo a cikin sa waɗanda ya kamata a yi bayanin su na farko akwai waɗanda suke tilastar da cewa shi ijtihadi mutum bai da izinin yayi ijtihadi ya saba ma mazhabobi guda hudu malamai suka ce a'a wannan mas'ala kuskure ce su mazhabobi guda hudu ba addini bane wato cikin alqur'ani da sunna ba a sai tsaye da ijtihadi akan wani ba kenan ba a cewa mazhabobi kawai za a biya amma su mazhabobin nan za a ba su matsayin su za a duba su tana yuwa idan ma talillan ba su fita a cikin su ba sai a diba a ga wace mazhaba ce tafi karfi na dai kenan na biyu waɗanda suke ganin cewa daga karni na hudu ijtihadi ya kare ba za a yi ba wannan shi ma malamai sun fitar da shi domin cikin kowane zamani ana iya samun mujtahid domin hankali da ma'arifa da ilmi a kowane lokaci Allah subhanahu wata'ala yana iya kawo waɗanda za su iya ma addinin sa hidima ina fata an fahimta to shi ijtihadin nan malamai suke cewa alaƙar shi da shari'a shine cewa in kaga malami ya faɗi wata mas'ala to ya kalli akwai wata maslaha ta shari'a a tattare da ita bai yiwa mutum ya zamanto mujtahid bai san masalihush shari'a ba ko maqasidush shari'a sai ya san almaqasidush shar'iyya maqsad na shari'a sai ya gina ijtihadin shi akan maslaha ta gane alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya gane maslaha a cikin wannan al'amari da abin da ya dace da ita
wannan yana nuna ba kowa ya kamata a ce yana yin magana ba game da masail na addini ko kuma na ijtihadi
kwarai da gaske akwai sharuɗa da suka kawo duk da yake wasu sharuɗan sun tsananta saboda shi ijtihadi ana iya samun ma mujtahidi a wani babi a wani ilimi da ya fice ma'ana cikin wani wata mas'ala ya zamanto mujtahid wata mas'ala kuma bai da ilimi akan ta akwai almujtahid wato wanda yake mutlaq yana iya bayani akan kowace mas'ala wanda kuma sun yi karamci ba cikin kowane zamani zaka iske yan kadan ne a cikin al'umma dan haka dole na ba ko ya kamata yi magana ba wannan abu ne wanda yake kaman ma zamu iya cewa badahi an gane ko duk da ke suna cewa badihi amma malaman lugha suka ce badahi ake cewa ala ayyati hal abu ne wanda yake bai buƙatar sai an tattauna akan shi ko sai an bata lokaci ko sai an yi cece ku ce akai dalili kuma yanzu idan ina da mashin ya lalace wa zan kai mashin ya gyara malamai zan kai shi ga malamai ba zan kai ba malamai ko to idan kuma ina da ijin rashin lafiya ma'ana a cikin jikina wa zan kai ma zan je wajen malamai ne su bani maganin da zan sha koko wajen likitoci zan je to idan ana son a tuka mota wajen malamai zan je su tuka mota kaga ba zan je wajen malamai ba to idan zaman to kowane dan adam musamman ko a ture yanzu zaka kowa shi na da speciality tashi akwai fagen da ya karanta idan aka fita anan sai ya ce maka wannan ba fagen sa bane duk da yake zaka iya samun mutumin da ya san abu biyu ko uku amma bai yiwa duniya ya zaman to ka san komai ko ba haka ba dan haka idan an yarda da cewa ilimin geograph zai bayani ilimin historian zai yi bayani ilimin medicine sai wanda ya karanta medicine zai yi bayani to ya za a yi a ce ilimin shari'a kowa yana da izinin ya yi bayani a'a wannan kuma abu ne wanda saboda shi addini bai da kariya kuma abu ne wanda mutane suna ganin hatsarin sa kamar karami ne tunda sai an je lahira shi yasa kowa ke ganin cikin mas'ala ta addini zai yi bayani dan haka dai ilimin ijtihadi an gina shi akan maslaha saboda gane maqsad na shari'a abinda wato mahalicin mu yake so dan saboda mu yi aiki da shi domin shi wato idan an kai ijtihadin ya bayyana wato kuma mas'ala ta bayyana kina abinda ake bukata aini ai aiki da ita mu ko an halicce mu dan mu bauta ma Allah kenan idan ba mu san hukuncin abu ba ba za mu iya bauta ma Allah da shi ba to kaga wannan yana daga cikin manyan maqasid na ilmu al-ijtihad wallahu ta'ala a'lam
to kaman mallan yanzu ijtihadi na mazhabi
na'am
misali mutum ne wanda yana da ilimi akan wani mazhabi muayyan
na'am
yana iya ijtihadi cikin shi ko kuma dole sai ya san duka gabaki ɗaya masail na sauran mazahib
na'am
sannan zai iya ijtihadi
to abinda malamai suke cewa mazhaba guda ba ta iya maida ka mujtahid domin shi mujtahid sai ka san mazhabobi gaba daya sannan sai ka san usulikin su sai ka san adillakin su sannan kuma sai ka san yadda ake istinbat din hukunci dan haka mazhaba guda zaka iya zamantowa mufti a wannan mazhaba amma ba zaka iya zamantowa mujtahid ba ina fata an fahimce ni والله تعالى أعلم. نعم.
kenan nukta mu ta farko shine manhuwa ta addini da kuma taqlidi.
Na'am.
kenan shine saurare da duka daga wani.
Na'am.
domin ayi aiki.
To kenan shi kuma taqlid alaka shi da maqasid ash-shari'a. At-taqlid sun kace wad'u ash-shay'i wato fil 'unqi ma'a al-ihatati bihi. Shine mutun ya dauko abu ya rataya a wuyansa amma ya zamanto ya kewaye wuya gaba daya. Shi ake kira taqlidi fil lugha. Amma a shar'ance ana nufin wato al-akhdhu an gane ko bi qawli al-ghayr min ghayri ma'rifati dalilihi ka karbi magana wani amma ba tare da ka san dalilin sa ba to shi ake kira taqlidi taqlidi kuma kenan yanzu idan malami mutum bai yi karatu bai zo tambaye wani malami mas'ala ya bashi amsar ta to shi tana yiwa ko an bashi dalilin ma bai san ma ya za a yi a fitar da hukuncin ba to wannan shi ake kira taqlidi an gane ko taqlidi ana yin sa wuri biyu ana yin sa cikin aqida ana yin sa a cikin wato hukumce-hukumce na shari'a to sai malamai suke cewa shi taqlidi a cikin aqida akwai ingantacce akwai wanda ba ingantacce ba mutun ya bi magabatansa cikin aqida ba tare da ya gane ingantatta bace ko ba ingantatta bace to wannan haramun ne shi yasa suke cewa at-taqlidu hijabul aql annabi ibrahim da ma mushrikai an tambaye su me yasa kuke bauta magumaka sai su ce mun iske mu suna aikata haka qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun mun iske iyayen mu suna aikata haka amma annabi yusuf yayi taqlidin magabatansa amma akan ilmi cikin aqida yake cewa wattaba'tu millata aba'i ibrahim wa ishaq wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay na bi hanyar iyayena ibrahim da ishaq da yaqub sai ya fadi abin da ya bi su akan shi ma kana lana an nushrika billahi min shay ba za mu yi shirka da Allah da wani abu ba to kaga wannan taqlidi ne cikin aqida amma akan ilimi to haka ciko taqlidi a cikin ibada ko mas'ala to nan zaka nemi malami ne mai jin tsoron Allah kuma wanda an yadda da sanin sa ya ake gane yana jin tsoron Allah mu'amala ta yau da gobe ya ake gane malamin nan yana da ilimi malamai su shaidi cewa yana da karatu an gane ko to wata nan ne zaka iya kai tambayar ka ba ko da malami zaka yi ma tambaya ba to shi taqlidin nan menene alaka shi da shari'a saboda dinsu suna ganin cewa shin ana hana taqlidi ko ba ana taqlidi wanda ya kamata yayi taqlidi shine mutumin da bai da ilimi ko kuma mutumin da yana iya yin ijtihadi amma sai Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya to tunda an jarrabe shi da rashin lafiya ko kuma mujtahidi ne ba mutlaq ba nan wannan fannin bai iya yin ijtihadi inda anka kawo wannan mas'ala ko dai uzuri ya kama shi na shari'a to wannan sai malamai suka ce an halatta bishi to amma kuma shin shi taqlidin nan dole sai an bi mazhabobi guda hudu muka ce a'a malamai suka ce ba wajibi bane za a kalli dalilai in sun saba ma mazhabobin nan guda hudu dalilai ana iya daukar dalili na alqur'ani ko na sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin su wannan malamai sun yi ijtihadi idan sun yi kuskure za mu nuna kuskuren su amma kuma za mu neman musu gafara kuma dan adam ajizi ne kowa yana yin kuskure sannan kuma mu bi abin dalili ya tafi akan sa to menene maqsad na shari'a game da abin da ya shafi shi wato taqlidi me yasa shari'a tace ai koyi da wani saboda kowa bai iya zama malami kowa ba zai iya zama malami ba to waɗanda suke cewa malamai sun raba hankulan su a ba laifi bane in malamai sun yi sabani mun yi wata wani karatu asbabu ikhtilafil fuqaha dalilin da suka sa malaman fiqh suka yi sabani to idan suka yi sabani kai ga malamin da kai yarda da imanin sa da karatun sa idan ya baka fatawa in ka ji gaban Allah ka tsira amma idan baka yarda da imanin sa ba ko baka yarda da ilimin sa ba ko an gane ko ka je ka tambaye shi to in ya baka fatawa kai aiki da ita gaban Allah ba za ka tsira ba dalili kuma dama baka yarda da shi ba saboda ya gyara ma biyan bukata kane shi yasa ka je ka tambaye shi ina fata an fahimce ni to wannan shi yasa malamai suka yi hani mutun ya je ya tambaya ga mutumin da bai yarda da karatun sa ba ko bai yarda da imanin sa ba saboda ya halatta mishi abinda Allah ya haramta ko ya haramta mishi abinda Allah ya halatta saboda jin dadin shi na duniya ina fata an fahimce ni to dan haka mas'ala ta taqlidi tana da muhimmanci amma a gurguje abinda zamu iya cewa anan abinda zamu iya cewa anan shine cewa shi taqlidin nan abu ne wanda yake wajibi don kowa bai yiwa ya zama malami bai yiwa kowa ya zama soja bai yiwa kowa ya zama dan sanda bai yiwa kowa ya zama to wato alkali ko juju an gane ko bai yiwa kowa ya zama to lauya bai yiwa kowa ya zama to manomi bai yiwa kowa ya zama to dan kasuwa dole dai Allah ya rarraba ma mutane abubuwan su, amma idan mas'ala kai a matsayinka ba malami ba ta zo maka, sai ka koma zuwa ga waɗanda Allah subhanahu wataala ya ce a koma zuwa gare su, ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum, kuima Allah da'a, kuima manzo da'a, kuima ulil amri. Ulil amr ana fassara su da shugabanni al-umara, sannan kuma ana fassara shi da al-ulama. Su umara su ma za su koma ne zuwa ga malamai idan ba su yi karatu ba, idan kuma sun yi karatu to suna iya su yi bayani. Tunda idan muka dauka yanzu kamar misali Sheikhul Uthman bin Fodio, wanda yana da mulki, Allah ya bashi mulki kuma Allah ya bashi ilimi, kina cikin mas'ala yana yin bayani ba tare da sai ya koma ma malamai ba, tunda shi ma Allah ya bashi nashi sani. Mun fahimci wannan da kyau ko? To dan haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kaga da sun mai da abin zuwa ga manzo da ma'abuta ilimi, kina Allah ce in baka da ilimi ka mai da abu zuwa ga ma'abuta sani. Ina fata an fahimce ni. To dan haka wannan shidi dai ne abin da ya kamata mu gane, kenan maqsad na shari'a, saboda kowa ba malami bane, to sai aka ce kai koyi da malamai, ka je ka tambaye su don ka san mas'ala, shine babban maqsad. Domin idan baka bi malamai ba, kenan ka rasa hanya aljanna, don kai baka san hanya aljanna ba. Allah kai mun tsari da kauce ma abinda nasu ya tabbatar da shi, da kauce ma abinda ya tabbata na gaskiya. Na'am, wallahu ta'ala a'lam.
Sai menene alaka malanta manhuwa ta addini da tarjihi?
Na'am, to at-tarjih da larabci ana nufin rinjaye suwa. Asalin at-tarjihu tana nufin kalimata at-tarjih tana nufin al-mailu was-siqal, abinda ya karkata zuwa ga wani kote ko wani sashi, ko kuma as-siqal abin da yayi nauyi. Domin kamar ma'auni yanzu idan aka aza wani abu akan wani abu, in yayi nauyi ai guda zai rinjaya, ko ba haka nan bane? Ko ko in abu ya karkata zuwa ga wani abu, zaka iske ai an gane alamun ya karkata a wani fage. To amma abin da ake nufi da tarjihi wajen malaman usulul fiqhi shine taqwiyatu ahlud dalilain almutaaridain, shine ka rinjayar da ɗaya daga cikin dalilai waɗanda suka ci karo da juna. An gane ko? To wannan shine daga cikin abin da ilimin maslaha ya shiga cikin shi. Shi yasa sai malamai suke cewa taqdimu al-maslahati ar-rajiha, an gane ko, ala al-mafsadati al-marjuwa, ana gabatar da al-maslaha ar-rajiha, maslaha wadda tarin jaya, akan mafsada wadda al-marjuwa wadda ake sa tsammani. Misali noman hatsi maslaha ce wadda take tarin jaya akan hana shan giya. To masu yin burkutu, ai burkutu haramun ce tunda tana sa mai, to sai muka rinjayar da yin noman hatsi ba tare da mun hankalta ma waɗansu suna iya su yi giya da shi ba, domin idan aka hana shi abinci zai zamanto matsala. Sannan misali taqdimul maslahatul amma ala almaslahatil khassa, a gabatar da maslaha ta jama'a akan maslaha ta wani mutum, wanda kuma yanzu shine abin da ya maida mu baya kasashen musulmi da kasashen Afrika, sai ya zamanto waɗanda suke jagorantar kasashe sun rinjayar da amfaninsu da na magoya bayansu da na iyalansu akan na ƙasa gaba ɗaya. To kaga nan wannan kuskure na. Sannan kuma alhamdu ala alghalib, wato kalima idan ta zo cikin alqur'ani tana ɗauke da wata ma'ana, to sai zamanto mafi yawancin ma'anoninta ga abin da take nufi. Kamar kalima ta ghalaba, duk inda ta zo cikin alqur'ani tana nufin rinjaye da makami. An gane ko? To sai mun ka samu waɗansu wurare kuma ta zo da ba aka samu saɓani, sai mu ce to mu ɗauke ta akan wannan ma'ana wadda ta fi zuwa a kanta. Duk da yake wannan ba mutlaƙan bane, amma malamai suna amfani da shi. Domin misali za ka iske kalima ta ghalaba, duk inda ta zo cikin alƙur'ani tana nufin rinjaye da takobi, amma wani lokaci tana nufin rinjaye ba da takobi ba. To sai malamai suka ce inda ake cewa annabawa, an gane ko, an kashe su, to ana nufin annabawa ne waɗanda ba a umurce su da jihadi ba. Waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a, ba ma wato ba ma manzanni bane, domin Allah subhanahu wataala yake cewa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna ko qutila aw taqira'a. To nabiyyun nan annabi Allah ya ce, shi ko Allah ya ce kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli, Allah ya ce zan yi rinjaye. To idan rinjaye ne na kalima na gaskiya, dama annabawa su suke da rinjaye. Idan kuma ba rinjaye bane ake nufi nan na magana ko na magoya bayansu ko na hujja da dalili, to kenan kuma dole sai ya zamanto rinjaye da mi, rinjaye da takobi. Ina fata an fahimce ni. To in rinjaye ne da takobi, kuma waɗansu annaba an ce an kashe su, kenan ba su yi rinjaye ba. Sai waɗansu malamai suka ce to nan annabawa aka ce ba manzanni ba, don ya ce la aghlibanna ana wa rusuli. Waɗansu malamai suka ce a'a, nan annabi manzo ko annabi wanda aka murta da jihadi shine ake cewa zai yi rinjaye, amma ba wanda ba umurce shi da jihadi ba. Domin Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa bani Isra'ila sun kashe manzanni ba ma annabawa ba. Laqad akhadna mithaqa bani Isra'il wa arsalna ilayhim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulun. Kaga an tura musu manzanni ba annabawa nan aka ce ba, kuma sun kashe saura, sun ƙaryatar da saura. An gane ko? Sun ƙaryatar da saura, sun kashe saura. To kaga anan wannan hakan ya nuna cewa waɗansu annabawa wato an kashe su sai malamai suka ce to waɗanda ba a umurta da jihadi bane ina fata an fahimci ne su ana kashe su amma duk wanda Allah ya umurce shi da jihadi to tabbas shi ne zai yi nasara dan mu tabbatar da wancan ayata tace la akhli banna zan yi rinjayi nan ba rinjayi da kalmar suka dauka ba sun dauki cewa rinjayi da wato makami sannan malamai suka cewa ana taqdim na wato annahyu ala al-ibaha idan aka samu nasu yazo ya halatta aka samu wani ya haramta to ne za a gabatar misali Allah subhanahu wataala ya ce abinnan wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum an halatta muna mu auri abinda daman mu ta mallaka bayan an kawo wadanda aka jero hurrimat alaikum ummahatukum wadanda ahramun a aure su to sai malamai suke cewa a cikin wannan mas'ala akwai wata mas'ala bayan ta shine cewa Allah ya ce ya haramta a hada ƴan uwa biyu ta fuskar aure to idan guda ta zamanto mace ce guda kuma baiwa ce shin ya halatta mutun ya hada su tunda aya ba ta yi bayani nan aya wajen cin aure ta yi to sai waɗansu malamai suke cewa za a rinjayar da nassin da ya haramta akan nassin da yayi mi yayi umurni domin in ka tafi kana iya fadawa cikin hadari al-akhdhu bil ahwat kenan to sannan kuma cikin wannan akwai mas'ala misali sallah an hana sallah lokacin da rana za ta fito an hana sallah lokacin da rana za ta fadi an hana sallah lokacin da rana ta kai sakasakiya to yanzu ya zamu yi kuma misali sai sallar gawa ta kama lokacin da rana za ta fito ko sallar gawa ta kama lokacin da rana za ta fadi ko tahiyatul masjid ina fata an fahimci ni ko ko azumi na juma'a ita kadai an hana shi azumi na ran asabar an hada shi kadai sai dai ayi na asabar da juma'a ko na alhamis da juma'a a hada biyu to yanzu ya zamu yi da wannan sai kuma misali azumi na 6 shawwal ya fado ciki ko ran azumin arfa ya fado to sai waɗansu malamai suka ce za a gabatar da nahayi akan mi akan ibaha sai waɗansu malamai suka ce a'a idan ma nasin ya inganta shi wanga shari'a ta san da zaman shi kenan bai daga cikin waɗanda aka hada ban sani ko an fahimta domin to ita shari'a ita yi umurni ayi magawa sallah kenan wannan sallah ba ta shiga cikin hani ita shari'a ta yi umurni ayi azumin arafa kenan ba yi shiga cikin wannan hali wallahu ta'ala a'lam sannan kuma taqdimun nahyi anil amr umurni yazo hali yazo ina fata an fahimci ne an ce mu auri mata fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thalatha wa ruba mu auri matan da suka muka natsu da su a rayuwar mu to anan an ce ayi aure to sannan kuma wasu nassoshi suna iya ba da cewa mutum yana iya ya aure boya kuma yana iya mallaki baiwa to mutumin da ya aure mace an hana mishi ya aure wata ya hada su to in baiwa ce ya halatta ya hana su da taki ya hada su da taki tunda shi aya cewa ta yi wa an tajma'u bainal ukhtaini kakku hada su والمحصنات من النساء ده ما تم سو اوريسي تي الا ما ملكت ايمانكم دوك ابين ده مكو تم ملكه تو شي ابين ده ما تم ملكه ان حلتا شي بايان ان حنا احد اورم بيو تو كينن شي ما ملكت ايمانكم باي daga ciki kenan yana yiwa yar uwa guda ta zamanto mata aure guda ta zamanto baiwa tunda nasu ya bada shi bayan wancan koko a za mu kalli cewa an haramta hadawa ƴan uwa guda biyu to kaga nassin da yayi umurni da ayi da nassin da yayi umurdin hani ko ba haka ba to wanne cikin su zamu gabatarwa to sai malamai suka ce anan zamu gabatar da wanda yayi hani saboda kan mutun ya fada a cikin wato hatsari sai mas'alar mu ta karshe a cikin wato wannan shine wajen tarjihi an gane ko wajen tarjihi rinjayar da wani akan wani shine cewa taqdimul qur'an bil qur'an tafsirul qur'an bil qur'an idan aka zo cikin tafsiri aka samu malamai sun yi maganganu daban-daban to wacce magana kamata mu rinjayes sai mu rinjayar da tafsirin alqur'ani da alqur'ani wannan kuma misalin sa zamu bada misali guda biyu saboda hali na lokaci misali na farko da aka zo jin tafsirin alqur'ani wadansu malamai aya wadda ta zo cewa kada a kashi abin farauta ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan kakku kashi abin farauta kuna akan harama kun yi harama ta aikin haji amma wa man qatalahu minkum muta'ammidan wanda ya kashe shi da gangan sai wani sai imamu mujahid yake cewa wato muta'ammidan ba yana nufin ba abin nan ya kashe shi da gangan amma nasiyan li ihramihi ya amince da yayi harama to kaga wannan sai ya tafi akan wannan fassara to kaga wannan imamu mujahid ɗin daga cikin kibarul mufassirin dalibi ne na ibnu abbas amma sai malamai suka ce idan aka kalli alqur'ani bai tare da mi bai tare da fassara shi domin a ƙarshen aya Allah subhanahu wata'ala yace wato abinnan waman qatalahu minkum muta'ammidan fajza'u mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dhawa adlin minkum hadiyan baligh alka'bati aw kafaratun ta'amu masakina aw adlu dhalika siyaman liyadhuqa wabala amri dan ya dandana kudar abin da ya aikata shi ko wanda ya aikata abu akan kuskure ba a ce ya dandana kudar abin da ya aikata sai suka ce domin Allah ya ce rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana misali na karshe kuma wanda malamai suke bayarwa akan wannan shine misali wanda ya shafi mas'ala wato ta mutumin da abin nan ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi adamu Allah ya ce watlu alaihim nabu abnai adamu bil haqq ba su labarin ƴaƴan annabi adamu bil haqq da gaskiya sai suka ce ba ƴaƴan annabi adamu ake nufi na tsatsau ba ina fata an fahimce ni to kaga wannan riwaya da aka yo daga salaf sai waɗansu malamai suka ce in an ka kalli alqur'ani za su saba mata domin idan aka duba Allah subhanahu wataala da ya faɗi ɗaya daga cikin ayyan annabi adamu ya kashe wani sai ce ya kasa turbude dan uwansa fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi Allah ya tayar da hankaka dan ya nuna mai yadda ake turbude dan uwa sai suka ce a zamanin annabi wato zamanin bani isra'ila mutane sun san yadda ake turbude dan adam dan haka ba daga cikin bani isra'ila bane ko an ce ibnai adamu tunda dukkan mu ana ce muna bani adam amma zance mafi inganci ƴaƴan annabi adamu na tsotso ne domin a wannan lokacin ne ake jahilta yadda ake turbude dan adam ba lokacin bani isra'ila ba to alaka shi kuma da maqasid tarjihi zai iya kai mu ga samun dalilin da zamu aiki da shi don mu gane abinda Allah subhanahu wataala yake so to nan ya kamata mu dakanta saboda lokaci yayi mun halin sa sai bayan minti 10 insha Allah zamu zo mu cigaba da mawdu'in mu na'am
Yeah,